sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16.1 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niya sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar da ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hawwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan korafin da ƴan tsageren Niger Delta da aka yi wa ahuwa zamanin mulkin marigayi shugaba Umar Yar'Adua kan biyan su kuɗin gyara halin ka.
Some of us were fishing, we are doing other jobs.
Ni memba ne na gwagwarmayar Niger Delta, ni ma ina cikin wanda Yar'Adua ya garantin namu amnesty. Gwamnatin in har za ta yi ta tsaya ta mai da hankali kuɗaɗen da take ba, ina yake tafiya ne kuɗin in ta bayar ta duba shi wani ba ta bin sawun kuɗin kuma ba ta so ta sa ido. Ta sani a gwamnatin wani bangare bai sani ba, ko bangaren su san da kuɗin yadda ake da kuɗin ai.
A jamhuriyar Nijar kuma kira ake yi na aiki tare tsakanin sabon shugaba Bazoum da Prime Minister Umaru Ahmadu.
Muna son saboda Allah da Nabi shi aiki, saboda Allah shi gwamnati na gaske wanda ya sa a taimaka mu Nijar, kuma Nijar ta cikin dangi da take. So a sai da aikin nan gaske Alhaji Muhammadu su yayi. To a ƙara ƙarfafa shi a yanda bai gyaru ba, jigowancin aiki a gyara shi yanzu, a yanda kuma ya kamata ƙara saboda al'ummar Nijar samu jin daɗi su ce goma ɗan haka.
Muna da shirin ciwon ƴamace da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru, amma da farko ga labarin duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya sanar cewa duk wani baligi a Amurka da ya cancanci a yi mar allurar rigakafi a cikin makonni biyu za a yi masa rigakafin coronavirus, wanda ya rage makonni biyu na wa'adi da a farko aka ayyana fara yin allurar rigakafin. Biden ya faɗa a fadar White House cewa babu wani sauran rudani, babu wani sauran takunkumi da zai kawo rudani, wanda ya ce nan da 19 ga watan Mayu duk wani mai shekaru 18 ko sama da haka zai cancanci a yi masa allurar rigakafin. Sanarwar ta shugaban kasar tana zuwa ne yayin da ake ƙara samun waɗanda suke kamuwa da COVID-19 karo na hudu a kasar, wanda ake ƙara samun masu harbuwa tsakanin matasa. Biden ya yi gargaɗin cewa ba mu shawo kan annobar ba, har yanzu muna da sauran aiki da za mu yi, har yanzu muna fagen fafatawa da wannan ƙwayar cuta na a mutu ko a yi rai. Majalisar zartarwa ƙasar Sudan ta amince da wani ƙuduri jiya Talata wanda zai sauya wata doka da aka kafa shekaru 63 da suka shige da ta lalata duk wata dangantaka tsakanin ƙasar da Isra'ila, a cewar wata sanarwa. Shawarar da nufin gyara hudar diplomasiya da kulle yarjejeniyar kasuwanci tare da ƙasar Yahudawan tana zuwa ne watannin baya-bayanan da ƙasashen biyu suka kulle yarjejeniyar zaman lafiya. Sudan ta bi sahun ƙasashen haɗaɗɗiyar daular Laraba da Bahrain da kuma Morocco wajen soke dokar da ta hana ƙasashen Larabawa da ƙawayenta yin kasuwanci tare da Isra'ila. A shekarar da ta gabata, ƙasashen Masar da Jordan ne kaɗai a cikin ƙasashen Larabawa suke mutunta ɗiwaikin Isra'ila. Kafin wannan lokaci an sanya takunkumi mai tsanani wanda ya haɗa da tara mai yawa da hukuncin zaman gidan yariga duk waɗanda suka bijirewa dokar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Talata, Amurka ta sake jaddada ƙudurinta na kare Ukraine a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta da kuma kare yankunanta, amma ta dakatar da nuna goyon baya ga kiran Kiev na neman a hanzarta ba ta damar memba a ƙungiyar tsaro ta NATO. Sakatariyar yaɗa labarai ta fadar White House Jen Psaki ta shaida wa manema labarai cewa, mun daɗe muna tattaunawa kan wannan buri tare da Ukraine. Lokacin da aka tambaye ta game da sabon yunkurin Ukraine don ta shiga ƙawancen sojoji na ƙasashen yammacin duniya, Saki ta kara da cewa suna goyon bayan Ukraine sosai, amma wannan shawara ce da kungiyar NATO za ta yanke. Ukraine tare da Amurka da sauran ƙasashe ƙawayenta na yammacin duniya na ci gaba da nuna damuwa kan zirga-zirgar sojojin Rasha a 'yan kwanakin nan akan iyakar Ukraine, wanda wasu ke ganin wani yunkuri ne na tsoratar da Kiev. A jiya Talata, asusun bada lamuni na duniya IMF ya ce tattalin arzikin duniya yana murmurewa fiye da yadda ake tsammani daga annobar cutar coronavirus. Hukumar ta IMF ta ce ana sa ran tattalin arzikin na duniya zai bunƙasa da kashi 6% a wannan shekara, kuma zai ƙara samun ci gaba da kashi 4.4% a 2022, wanda ya ƙaru cikin hanzari daga faɗuwar da ya da kashi 3.3% a shekarar da ta gabata. a watanni mafiya muni na annobar da ta yada a fadin duniya bayan da ta samo asali daga kasar China karshen 2019. Bar masaniyar tattalin arziki ta IMF Geeta Gopinatha ta faɗa a Washington cewa cigaban tattalin arzikin da aka gani ya nuna ƙarin tallafin kuɗi da aka bayar a Amurka. Ƙoƙarin yin allurar rigakafin da ake yi zai haifar da ƙarfafa farfaɗo da tattalin arzikin nan da tsakiyar wannan shekarar, da kuma ci gaba da juriya na ayyukan tattalin arziki ga annobar a ɓangarori da dama na duniya. A makon da ya gabata, Amurka ta ba da rahoton cewa an samu ƙarin ayyuka 916 a watan Maris. Mayakan da ke da alaka da kungiyar 'yan ta'adda ta IS sun sace akalla mutane 19 da aksarinsu fararen hula ne a kusa da wani gari da ke tsakiyar Siriya, kamar yadda kafofin yaɗa labaran ƙasar da kungiyar saka ido suka ce. An sace mutanen ajiya talata bayan da wasu gungun mayakan IS suka kai wani hari na bazata kan sojojin gwamnatin Siriya a kusa da garin Al-Sana da tsakiyar lardin Hama na Siriya, kamar yadda kungiyar kula da haƙƙin ɗan adam ta Siriya da ke Birtaniya ta rawaito. Akalla fararen hula 11 na daga cikin waɗanda mayakan IS suka yi garkuwa da su, a cewar kungiyar kula da haƙƙin ɗan adam ta Siriya. Sauran 8 ɗin rahotanni na cewa sojojin gwamnatin Siriya ne. Harin ya kuma yi sanadin mutuwar farin hula 1 tare da raunata wasu da dama, kamar yadda kamfanin dillancin yaɗa labarai na Sana'a ya rawaito. Iran da kasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki sun gudanar da tattaunawar da suka bayyana a matsayin mai ma'ana a jiya talata. Kana suka amince da kafa kwamitocin aiki don tattaunawa kan takunkumin da Washington za ta iya cirewa da takaita ayyukan nukiliya da Tehran za ta iya yi, yayin da suke ƙoƙarin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya ta 2015. Masu shiga tsakani na Turai sun fara ƙulla alaƙa tsakanin jami'an Iran da na Amurka a Biyana, yayin da suke ƙoƙarin dawo da ƙasashen biyu don yin aiki da yarjejeniyar wacce aka ɗage mata takunkumin da aka ƙaƙabawa Iran ɗin saboda hana ta aiwatar da shirinta na nukiliya. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya fice daga yarjejeniya a 2018, wanda hakan ya sanya Iran ta haura adadin da aka takaita mata na shirinta na nukiliya, da zai sa yi mata matuƙar wahala ta samar da bom na nukiliya, abinda Tehran ta musanta.
Labarin duniya kenan aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. A yayin da a yau Laraba 7 ga watan Afrilu, sabon Prime Minister Jamhuriyar Nijar Umaru Ahmadu ke shirin halartar zauren Majalisar Dokoki don rantsuwar kama aiki. ‘Yan kasar sun buƙaci shugaban kasar Bazoum Muhammad da Prime Minister su haɗa kai don samun nasarori a ayyukan da ke gaban sabuwar gwamnatin da ake shirin kafawa a nan gaba, kamar yadda ministan watsa labarai a gwamnatin da ta shuɗe Salisu Muhammadu Habi ya bayyana.
Umaru Muhammadu da an ka samu dai san shi ma'aikaci na ƙasar na ya daɗe shi na aiki, kuma ya daɗe shi na cikin ayyuka na gwamnati to 1990. Ganin mu ya yi shi wannan aikin don shirya da ilimin wannan abubuwa tun da ya yi ilimi na akwanta na lise da na sauransu, kuma na abin tattalin arziki na ƙasa, kuma ya riƙe wurare ministori da yawa na cikin wannan ƙasa, har na kuma shugaban zauren shugaban ƙasa da minista. Kuma muna son saboda Allah da Annabi shi aiki saboda Allah shi gwamnati na gaske wanda ya sa a taimaka ma Nijar, kuma Nijar ta cikin wani ƙangi da take, ya so a ta yi da aikin ɗan ka SK Alhaji Muhammadu su ya yi, to a ƙara ƙarfafa shi abin da bai gyaru ba ci kowace aiki a gyara shi yanzu, abin da kuma ya kamata a ƙara saboda al'ummar Nijar su samu jin daɗi su ce goma ɗan ka haka. Amma kuma sai an rage duk abubuwan da zaman to ba su alheri ba ne cikin ƙasar nan, kuma a yi aiki saboda Allah da Annabi, kar a yi aiki na yabe ta na wannan nika so ba na kuma na a buɗe hannuwa don ƙasar nan ta kowa ce a yi kira ga kowa wanda da yi aiki da shi saboda ƙasar nan ta yi daɗi.
Minista, ɗazu kana cewa ya kamata ya yi gwamnati ta gaske kamar ya kake ni kenan?
Abin da nake yi ya kamata a samu ma'aikata na gaske saboda Allah da ministoci waɗanda za su yi aiki da sun zo su san aikin da za su yi. Kar ya zamanto jami'an siyasa su ba da samun jaki na cikin shakkai, su sa mutum mai na ƙwarai don Allah da Annabi, don kowane jami'a cake jami'a ga baki guda an baki uku an baki hudu ministocin, to ya kamata su sa mutane na ƙwarai maza da mata da samari da kuma wanda sun ka cancanta da sun kama aikin da suke yi aikin da aka basu su yi shi kuma shi saboda Allah da Nabi.
Kana ganin za a bashi cikakkiyar dama ko kuma cikakken yancin gudanar da aikin nan kamar yadda ya kamata, kasancewar magana ce ta haɗin gwiwa ko kuma ƙawancen jam'iyyu?
Ai kware ko dole a bashi, ai kana tunani wannan abu a yi shi da kyau da kyau, dole yanzu shekara 10 Muhammadu Sule shi da Bijida Fini ba tabbacin kuma su ba, saboda shi shugaban kasa shi amince wa Bijida Fini an ga zaba an kai aiki kenan. In tunda shi kai ne Bazoum Mohamed, shi na da kan kai ne, ba dole an ga sashi ba, ya zabo Muhammadu Umudu to mun tabbatar da zai bashi kuma umarni shi bashi aiki saboda Allah da Annabi. Iya zamanto shi shugaban kasa na son Niger, iya zamanto shi prime minister na son Niger, sun ga dauki ministry mu son kasar Niger, sauran ma'aikata na son kasar Niger, to Allah yarda za aiki wanda zamanto a zo na gari. Ni dai ga nawa gani ga nika tamma abin zai ta daga dan shi Bazoum ba zai yarda ba a yi mai tsambaye.
Tsohon ministan labarin jamhuriyar Nijar Salisu Muhammadu Habi kenan a zantawarsa da Sulaiman Munibarma ta wayar tarho. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Tsagerin Niger Delta da suka tuba aka yi musu ahuwa zamanin marigayi shugaba Umaru Musa Yar'Adua na kokawa kan yadda ake samun tsaikon biyan su kuɗin gyara halinka a wata. Ga rahoton Lami da Abubakar.
Tubabin 'yan bindigar yankin Niger Delta da suka aje makamansu a zamanin mulkin marigayi Umar Musa Yar'Adua na ci gaba da kokacewa ana zaluntar su a kudaden da ake biyan su na wata-wata da ke cikin tsare-tsaren shirin afuwar gwamnatin Najeriya. Gama abin da suke cewa,
everybody go for the training and come back later, we see that the money that federal government gives to us has not been given us completely.
Wannan yana cewa ne dukkanin mu tsofaffin 'yan bindigar diga a yankin na Niger Delta mun samu cikakken horo a sansanin 'yan bindiga da ke garin Obubura a jihar Cross River cikin tsare-tsaren ahuwa na aje makamai na gwamnatin tarayyar Najeriya. Amma daga bisani mun gano cewar kudaden da gwamnati ke biya a wata-wata waɗanda suke cikin tsare-tsaren shirin ana zaluntar mu, a bisa ga haka kimanin 20,000 ne ake cirewa a kowane wata. Allah ya ce wannan abin damuwa ne matuƙa, kuma muna buƙatar a dinga biyan mu a cikin asusun ajiyar mu wanda ke hannun gwamnatin kasar a shirin na afuwar gwamnatin tarayya. Kuma mafi yawancin mu masu kamun kifi ne, amma yanzu babu kifin saboda gurbatan muhalli a yankin na Niger Delta.
Some of us were fishing, we are doing other job.
Ni member ne na gogorma Niger Delta, ni wani cikin wanda iradua ya granting na mu amnesty. Eh gwamnatin in har za ta yi ta tsaya ta maida hankali kudaden da take ba ina yake tafiya ne, kudin in ta bayar ta duba shi wani ba ta bin sawun kudin, kuma ba ta so ta sa ido, ta sani a gwamnatin wani bangare bai sani ba, ko bangare sun san da kudin yadda ake da kudin ai.
Akwai tsohon yan gwagwarmaya da ake ganin manya ne da su ake raba kudin nan,
wannan ko bashe ko babu, da su da yan siyasa su suke raba kudin. Ba su yan siyasan manufar su, in an ba kowa kudi kowa zai je ya kama gaban sa, ba lalle bane bai tsaya yana fadan ci ko kuma gobe an ce mar zo ka je ka aika tabarna ya zo ba.
Haka kuma tsofaffin yan bindigan na yankin Niger Delta da suka aje makaman su sun ce idan aka ci gaba da zalunta su to za su ci gaba da kawo tsaiko kan harkokin ayyukan tsaro a yankin Niger Delta, musamman ayyukan hagar danyen mai a yankin.
Gaskiya maganar ahuwan nan gaskiya kwariya ba ta biyan kudin sabulu. Kai imagine a ce akai mutum ya je yayin training har na piloting tukin jiragen sama, ai ya fi tsada. Amma a ce mutum baya ka gama wannan training din nan a ce ka dawo kawai ka razube.
Mutanen mun da su yi abun nan din nan, su yi amnesty din nan, an ba su kudi, in suna so su je su yi barana ma za su, mu ne ma za mu fada musu kai kana ce abun irin wannan kudin kuma ka ce wai gashi gashi kana so ka ji kai barana. In kai barana wallahi ni ne zan fada ma government wai kai ne kai barana din nan. A girgin ruwan da suna tafiya kuma wanda ba su da abun nan, ba su cin wannan kudi din nan, da wanda suna ci kudi din nan bai ishe su bai. To in an ba su 40,000 naira suna da yaya da mata, nawa za su ba ma yaya, nawa za su ba ma mata, dole ne ai su ma su shiga cikin abun nan barana din nan.
Duk kokarin da nayi na jin tabbakin shugaban gudanarwa na shirin afuwar gwamnatin tarayyar Najeriya ya citura. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Ta madalla masu sauraro kada dai a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga wannan sako daga Washington DC.
Shekara ɗaya kenan da barkewar annobar coronavirus, cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a faɗin duniya ta kuma kassara harkoki. Duk da yake an samu allurar rigakafin cutar, har yanzu da sauran jan aiki.
Ni ban yadda da wannan rigakafin ba, saboda ita corona ma kanta ni ban yadda da ita ba.
Sashen Hausa na Murya Amurka ya gayyato kwararru daga kasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen Murya Amurka a yankunanku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a 9 ga watan Afrilu da kuma Juma'a 16 ga watan Afrilu. Murya Amurka, duniya a tafin hannunku.
Zauren VOA, ƙwarai ba shakka. Duk inda ka jan ambaci zaure to magana ce ta dattaku.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi.
Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zauna suna ta discourage, suna hana a zaɓe mu.
Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai 'yan shi'a ne, kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa, ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata, to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA, wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
To madalla, yanzu kuma Aisha Mu'azu gare ki da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum sauraro. Barka da kasancewa da shirin ciwon yamace tare da ni Aisha Mu'azu. Shirin ciwon yamace a yau ya karbi bakuncin Hajiya Hajara Lawal, tsohuwar ma'aikaciyar gwamnati a jihar Yobe, wacce za ta ba mu labarin irin goge wanda ta samu a fannin aiki. Sai kuma Hajiya Halima Usman, shugabar kungiyar Halima Factor Community Initiative, wacce za ta yi bayanin irin ayyukan da kungiyar tata take aiwatarwa. Na fara da yi wa Hajiya Hajara tambaya a game da tarihin aiki, ga kuma abin da take cewa.
A kashin gaskiya ni na yi primary school dina a Amshi primary school, domin shi ne a cikin ward dina tun da farko shi ne da primary. Sauran ƙauyukan namu daga baya ne suka samu primary, amma a lokacin da ni nake primary school age Amshi din ne take da shi, sannan sauran kewayen duk suna turo ƴaƴansu gura. Da na gama sai na secondary school dina a GGSS Maiduguri, wanda yanzu ya zama GGC Maiduguri. Daga nan kuma da na gama GGSS Maiduguri sai na tafi University of Maiduguri. Na kammala a 1983 na gama university na. Dama ni am a trained teacher, na koyi education ne abinda na karanta BA ed. To na zo na zama malamar makaranta, daga nan har na zama vice principal, har na zama principal sai aka yi creating Yobe. Da muka dawo Yobe, ni gaskiya ban yi aikin makarantan ba, sai na koma commission for women. Daga commission for women shikenan daga baya ne da ta zama minister of women affairs. To daga nan sai aka bani supervisory counselor a Jakusko local government. Na dawo aka bani chairman na rukun kwariya bayan an gama zaben, kuma aka bani director general. Daga director general aka bani permanent secretary, bayan permanent secretary kuma daga baya aka zo aka bani commissionership. Daidai lokacin da na gama commissionership din shekara 3 da wata 7, shi kuma ya zo daidai lokacin da retire ta zo, sannan sai na retire na zauna. Yanzu kuma an bani commission membership kaman board membership yake a House of Assembly Service Commission. To ayyuka kan gashi na iri-iri na gaya miki. To irin aiki ba irin wanda dai kam daidai gwargwado na yi su daban-daban a matsayina na mace.
To baya ga wannan kungiya, akwai wani aikin da kike yi?
Ni ma'aikacin gwamnati ne, ni kuma marubuciya ce. Ina wallafa takardu na kaman tatsuniyoyi domin koyar da yara akan amfanin zuwa makaranta da yanda za mu tsaftace muhalli da kuma halaye masu kyau da yara ya kamata yara su girma da shi. Wato abin da kawo na kafa wannan kungiya, ganin kunshi da damuwa da mutanenmu na arewacin Najeriya, musamman mata da yara, suke fuskanta, domin in karfafa yara ko kuma in taimaka ma yara da magana zuwa makaranta domin samun ilimi da zai taimaki rayuwansu, da mata da kuma taimaka ma mata kuma samun ko sana'a ko wata abin da zai taimaka musu.
To Hajiya, wani irin gogewa kika samu
game da aiki a matsayin ki na mace a wannan yanki? Experiences ai da yawa ne, ba ɗaya ba ba biyu ba. Experience din da nake da shi ɗaya ne, na gani cewa mutum ya saka nashi gudunmawar saboda a samu a kawo ci gaba na ita wannan jihar.
Mu koma kan batun kungiyar taki.
Abinda muke a wannan kungiya mai zaman kanta shine muka din karfafa mata da yara su samu ilimi na boko domin kyautata za zaman su nan gaba a makarantu. Makan kokarin taimaka ma mata ta wurin bada abin da ake a turance wato scholarship kenan.
Wato tallafin karatu.
Ba mata kaɗai muke yi ba, har da matasa ma muka yi. Akwai inda muka bayar da wannan taimako na makaranta.
Tallafin karatu.
Muka ba ma mata da matasa da yara masu kokari masu kuzari.
Masu kwazon karatu kenan.
Amma kuma ba su da ƙarfi, ba su da hanyar biyan waɗannan bukatu ba. Sannan kuma muna taimaka ma mata wurin samun sana'o'i na abubuwan da ya kamata su koya don su iya aiwatar da wani abu da zai taimaki rayuwarsu.
Mutane suna gani cewa idan ba a janyo mata cikin al'amuran mulkin gwamnati ba, ba za a samu maslaha dangane da matsaloli da suka jibinci mata da yara ba. Kasancewar ita mace ita take sanin ciwon
ya mace. Wato shi sha'anin gwagwarmayar aiki shine idan har mace za ta yi gwagwarmayar aiki kuma ta yi ci gaba a wajen aikin, ta samu moriya na aikin, to gaskiya fa sai ita ma ta zama tsayayya ya jajircewa a wajen aikin kafin ya zammana ta mori aikin. Na tuna lokacin da aka yi creating na Yobe, daga Maiduguri ne aka yi transfer namu zuwa Yobe din. A can ne za mu kwana don lokacin ba gidaje. In mun kwana a Maiduguri mu zo mu yi aiki a Yobe a Damaturu, sannan kuma da yamma mu koma mu kwana a can mu zo. Ni fa matar aure ce. Da karfe 4 na tashi in dora sanwa, in dafa breakfast, in dafa lunch. Karfe 9 ina Yobe line ina kokuwan shiga Yobe line in zo da Damaturu in yi aiki. Kuma mun yi sallar la'asar 3:30 zuwa karfe 4 kuma mun je Yobe line muna kokuwa mu shiga mu tafi. Haka nayi, ni ban fasa zuwa aiki ba har ranan Juma'a ina zuwa aiki. Akwai shugabanmu sai ta ga jajircewa na akan zuwa aikin nan daga Maiduguri ba yake zuwa kulli yomi. Ita ne ta ce min ran Juma'a din inda ki bar shi mana, sai ce ayya kar fa ranan Juma'a nan ban zo ba kuma aiki ya miki yawa. Ke ce shugaba mu ne na bayan ki ayi mu ne ma'aikatan. Sai ta ce ba komai, idan har akwai aiki in Allah ya taimake mu za mu gane shi tun ranan Alhamis. Mun gane shi ran Alhamis to zan ce ki zo Juma'a. To aiki jajircewa ne, mazan nan da kuke kallon su su ma suna kallon mu.
Baya ga tallafin karatu, akwai wani abu da masu cin gajiyar tallafin suke cin muriyarsa?
A ofishinmu muna da wurin koyarwa wanda mukan koyar da mata da abubuwa daban-daban kamar na ilimin zamani na wanda ake ce da shi computer kenan ko
na'ura mai kwakwalwa.
Yawa, muna yin wannan koyarwa kuma muna da so da dama muka samu mata da sukan zo suna da kuzari suna da mamarin su koya. Domin yanzu zaman da muke ciki komai ya koma aikin computer, dole ne kowa ya koya wannan, saboda sai kaga lokacin rubuta jarabawa yaran mu da yawa ba su yi amfani, don yawancin jarabawa yanzu ana yin shi akan waɗannan wato na'urori ne. Yaran mu da yawa sai kaga ba su iya ba. Sannan muna koya musu sana'o'i kamar inda ake yin su sabulu, su man shafawa da sauran da abubuwa haka. Kuma na koya musu yanda bayan suka iya yin waɗannan abubuwan yaya za su sayar da shi domin su samu biyan bukata. So mu ba wai mu koya maka a'a ki zo ki koyi yin sabulu, ki zo ki koyi yin man shafawa, sannan in kin gama ki tara a gida ba, a'a yaya za ki domin ki sayar da shi ki samu ɗan taro da sisi don biyan bukata.
Ita yaya mata za su taimaka wa mata, domin da yawa ana cewa mata ba su fiye taimaka wa 'yan uwansu mata ba.
Eto wannan din ana faɗa lalle quite alright, amma gaskiya ni ba ni da wannan halin. Ni ba matar da za ta zo guri na tana neman taimako in ki ba, sai dai abin ni ma ya fi ƙarfina. Amma in abu bai fi ƙarfina ba gaskiya ina taimakawa, kuma duk waɗanda na san su suna taimakawa. Na san Hajiya Hauwa Maina Bukar akwai ta da taimakon mata, na san Hajiya Fatsuma Talba akwai ta da taimakon mata, akwai na san Hajiya Asma'u Kabir Kwalo na san ta da taimakon mata, na san Hajiya Mero Amshi na san ta da taimakon mata, na san Hajiya Khadija Bukar Abba ita wannan kam nata ya wuce magona da misali, domin ita irin taimakon da take babu wanda ba yake iyawa irin nata. Na san Hajiya Halima Joda taimako take yi sosai tukuru, ba matan ba har mazan. To saboda haka waɗannan mata wanda tsayayyu kam suna taimakawa.
Menene babban buyinki akan masu cin gajiyar kungiyar nan take?
Damuwar mu akan ƴan mata ne. So yaran nan suna makaranta na primary ne, ma mun yi alƙawari cewa ƴan matan da suke cikin su don sau da dama sai mu ga ƴan mata in an gama primary ba a iya zuwa a ci gaba a makaranta na biyu kenan, wato secondary. So muna kokarin karfafa cewa duk ƴan matan da muka yi musu suka zama mana kamar ambassadors, abin da muke ce musu kenan yaran mu na primary school, muna ce musu ambassadors. Yawancin ƴan matan mun yi alƙawari cewa in sun shiga secondary school za mu ci gaba da biya musu bukata domin mu tabbatar yaran nan sun gama makaranta. Don yawancin su in an shiga secondary sai kiga an wasar da makaranta don za a je neman kuɗi ko a shiga talla ko a je a yi aure. So haka nan yasa muka tsawaran dokan cewa za mu ci gaba da taimaka ma yaran nan har su gama secondary school, Allah ya yarda, kuma su samu jami'a su je su ƙara ilimi domin su samu abin zaman rayuwa.
Mai sauraro, a nan za mu ja burki a cikin shirin ciwon ƴa mace a yau. Sai zuwa makon gobe idan Allah ya raya mu, a ji mu da wani sabon shirin ciwon ƴa mace. Yanzu a madadin lokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma bakin namu Hajiya Hajara Lawal da Hajiya Halima Usman, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar muni lafiya.
To an gaishe da Aisha Mu'azu. Awwal Garba zai kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Bada a shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Isahatari wajen kasar Jamhuriyar Kamaru, an da tarwato mana cewar babban masarakin birnin Garwa mai martaba Alim Hayatu kuma ƙaramin minista a ɓangaren hukumar lafiya na kasar Jamhuriyar Kamaru, ɗaya daga cikin masu bayar da shawara a ɓangaren cutar ta coronavirus, kana kuma babban memba a jami'ar ADPC Kusibiliyar ta shugaba Biya, ya rasu bayan ya yi fama da gajeruwar rashin lafiya. Yana da shekaru 75 a duniya da aihuwa. Sai kuma jaridar Jonathan Dukamrun an da ita kuma ta gulmuta mana cewar wani hatsari ya sake afkuwa a jihar gabashin kasar Jamhuriyar Kamaru, musamman ma akan hanyar Baturi zuwa Baituwa. Mutum shida ne suka kwanta dama kuma waɗansu da dama suka jikkata. Sai kuma jaridar Kamrun News an da ita kuma ta shaida mana cewar hukumar da ke danko manyan ɓarayin gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru, Operation Epervier, ya zai tana kokarin maka tsohon ministan lafiya mataki na farko a gidan kaso Etunji Nguwa. An kama shi ne tun a watan Janairu na shekarar 2019. Jaridar Economy kuma cewa ta yi kayayyakin masarufi suna tashin gwauron zabi a kasar Jamhuriyar Kamaru, musamman ma a manyan biranen kasar, ana gab da shiga watan azumin Ramadana. Sai kuma jaridar Le Messager ta kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma ta hango mana cewar tsohon babban limamin cocin Katolika na kasar Jamhuriyar Kamaru Christian Tumi shima ya kwanta dama ranar biyu ga watan da muke ciki bayan ya fama da rashin lafiya. Sai kuma jaridar Afrin Media an da ita kuma cewa ta yi marigayi mai mataba Sarkin Garwa Alim Hayatu, ga dukkan alamu dai cutar corona virus ne ta gama da shi, a halin yanzu dai shugaba Biya ya bayar da jini sama na musamman domin kai shi garin shi na aihuwa garin Garwa, an da yake gudanar da sarautar. Sai dai cutar ta same shi ne a birnin Yaounde, an da yake gudanar da ayyukansa na ƙaramin ministan lafiya a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Kalara, an da ita kuma ta kurmata mana cewar jam'iyyar ADPC ko CPDM ta shugaba Biya tana kokarin gudanar da wani babban taronta na ƙasa baki ɗaya domin sabbin canje-canje da take buƙatar yi a cikin jam'iyyar. Bayan sun kwashe shekaru 39 suna gudanar da harkokin mulkin su a ƙasar Jamhuriyar Kamaru, Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin muryar Amurka, ni Hawwa Umar da na gabatar da shirin ke cewa sai can da yamma karfe 4 agogon Najeriya. Abokan aiki a Washington DC za su shigo da sabon shiri. Mu zama lafiya, wassalamu alaikum.